demokradia a yau. Cikin shirin yankin mutum ya fadi albarkacin bakinsa da tsarin mulkin kasa ya baiwa ƴan Najeriya banda ƴan majalisar dattijai ne. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Majalisar dattijan Najeriya kamar yadda wata kilma masu sauraro ba za su kasa ji ba ta dakatar da Senator Umu Agege daga jihar Delta saboda wai ya yi zargin cewa sauya fasalin zabe da majalisar dattijan ta yi ta auna shugaba Buhari ne. Hakanan majalisar ta wargaza kungiyar senatoci da suke adawa da dokar sauya fasalin zaben yan majalisa dake kiran kansu magoya bayan shugaba Buhari. A furucin sa kan wannan kungiya shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce idan akwai wanda zai kira kansa mai goyon bayan shugaba Buhari a majalisar dattijan shine na farko kuma ya zama shine shugaban wannan kungiya saboda haka ya rusa ta. Mun tuntubi lauya Hassan Liman kuma na fara ne da tambayar sa shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan yancin faɗin albarkacin baki da kuma na shiga ko kuma kafa kungiya.
Haji Sabo, tsarin mulkin Najeriya ta ba duk wani ɗan Najeriya ko kuma ɗan adam dama na yin magana a ƙarƙashin kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya. Da kuma kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya wanda duk ɗan adam ko ɗan Najeriya yake da dama zai iya magana, zai iya hurɗa da jama'a ko zai iya harkokinsa ko kuma ya kasance yana harka ta bin ya bayyana jawabi ko abinda yake damunsa a zuciyarsa ko kuma ya hurɗa da jama'a. Wato abinda nake nufi nan ƙarƙashin kashi na 36, kashi na 39, kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya. A nan ne za a samu waɗannan abubuwan da ake batu na yanci.
Haji Hassan, yaya batun cuɗanya, ina ce cuɗanya ma'ana shiga ƙungiya ko kafa ƙungiya?
Wato Sabo, a ƙarƙashin kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya duk wani ɗan Najeriya yana da dama ya shiga ƙungiya ko kuma ya cuɗanya da jama'a ta inda yake so ya kuma fita ra'ayinsa ta yadda yake so musamman a kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa bai dace ba. Muddin wannan kungiyar da ake magana ba kungiya ne da ta saba wa doka ba ko kungiya ne da aka kirkiro ta da ƙarya doka ko kuma wani kungiya ta secret society wato kungiya wanda bai dace ba a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya ko ta kawo da wani doka na laifuffuka da hukunci.
A majalisar dattijai ko ƴan majalisar dattijai da suka kafa kansu waɗanda suke adawa da ƴan uwansu ƴan majalisar dattijai da suka sauya tsarin zaɓe suna kiran kansu ma'abuta shugaba Buhari. To na karanta cewa majalisar dattijai da farko dai ta dakatar da wani ɗan majalisa daga kudancin Najeriya wanda yana daga cikin waɗannan senatoci. Na biyu kuma shugaban majalisar dattijai ce ya wargaza wannan kungiya saboda idan a majalisar dattijai akwai wanda zai iya kira kansa ma'abucin shugaba Buhari to ya kamata a ce shine shugaban wannan kungiya. Me za ka ce kan wannan mataki?
To abin mamaki ne Haji Sahabu, kamar yadda kai ma ka karanta, ni kaina na gani a talabijin na ga inda aka yi wannan muhawara a majalisar dattijai na Najeriya a inda aka ce inda shi shugaban majalisar dattawa wato shi Bukola Saraki suka ce ya ce ya dakatar da duk wannan group ko kuma kungiya wanda aka kafa ta da niyyar nuna ba shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari goyon baya musamman akan abin da ya shafi dokan da aka kirkiro ta na tsarin jin zaɓe. To ba ta sabo a ƙarƙashin kashi na 39 ƙaramin kashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na yi bayani a ce an dakatar da wani ko kuma a ce an soke wata ƙungiya wanda aka kiro ta don bin wata ra'ayi ko bin wata bukata, wannan kuma kungiyar ba wai ta saba ni doka ba ne. To yin haka an kauye wa duk wani ɗan majalisar ko kuma duk wani ɗan Najeriya a ƙarƙashin kashi na 39 ƙaramin kashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya. Yin haka kuma hakan gaskiya ya yi karo da daman da ɗan Najeriya yake da shi, domin kamar ba ma wannan ƙungiya na Janar Muhammadu Buhari ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe ba zan. To ƙungiyoyi suna nan kashi-kashi a majalisa. Akwai ƙungiya na sanatocin kudancin Najeriya, akwai ƙungiya na sanatocin arewacin Najeriya, akwai su kashi-kashi. To a ce an yi wannan abin, to ba haji sabu ba daidai ba ne, domin za mu ƙoƙarin shuka abin da ba za mu iya maganta shi ba, domin duk wanda aka yi masa haka an tauye masa haƙƙinsa. Dakatar da wannan ɗan majalisa da aka ce a yi kudin majalisa, wato sanato Umar Gege daga jihar Delta, hakan gaskiya ko da yake an ce batun yana gaban shari'a, amma yin haka ya saba wa kashi na 60 na tsarin mulkin Najeriya.
Shin Haji Hassan, yaya idan abin da majalisa ta yi yana kan tsari, ma'ana tsari suna da wasu dokokinsu na aikin cikin majalisa, wadda akan wannan dokoki ne watakila mataki da ɗan majalisa ya ɗauka ko ɗan majalisa suka ɗauka ya saba dokokin cikin majalisa, shin wannan majalisa tana da ƴanci ta dakatar da shi wannan senator da yake nan? Na biyu kuma abin da kafa kungiyar, in ya saba kananan dokoki na cikin majalisa, wannan ma ƴan majalisar ana ba za a iya ladabtar da su ba, ko kuma a wargaza kungiya da suka yi?
A to haji sabo, duk wanda ya aikata laifi, in laifin ya karya doka za a iya ladabtar da shi, amma duk abin da za a ladabtar da mutum a tabbatar da ya karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Dokan da ake magana a kai, ko su ɗan majalisa suke magana a kai, suna magana ne wannan dokan yana ƙarƙashin kashi 21 da kashi na 24 wanda ake ce masa Legislative Houses and Privileges Act na dokan majalisa kenan. To a ƙarƙashin wannan dokan gudanar da majalisa da kuma ƴancin ɗan majalisa, wato shi ne Legislative Houses and Privileges Act, shi da aka ce duk wanda ya abin da ya saɓawa dama ko ya yi karo da abin da ya kamata a tafiyar da shi a cikin majalisa za a ladabtar da shi. To amma duk wani doka da za a yi, wannan dokan dole a yi shi a yi la'akari da shi, ko kuma wannan dokan shi a duba wannan dokan da ya karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Duk ladabtarwa da za a yi, kar a yi ladabtarwa da zai kauce daga abin da aka yi a tsarin mulkin Najeriya.
Haji Hassan, wannan kasan Hausawa suna da karin magana da suke cewa, in kaga mutum na rawa a kasuwa ba ranar ya fara ba. An dakatar da Ali Indume, a majalisar wakilai an dakatar da Jibrin, kuma bisa abin da kuka yi bayani kamar waɗannan matakan sun saba tsarin mulkin Najeriya. To shin tunda shugabannin nan sun saba yi suna kwana lafiya, kaga babu watakila wannan ne ke da ba su karfin gwiwa su yadda suka ga dama, ko ba tare da la'akari da tsarin mulki ba?
A to ai abin mamaki haji sahabu, ai akwai hukunce-hukunce da kotun ƙasar nan suka yi a majalisa da ta wuce. Senator Dino Malahi, lokacin da yake ɗan majalisar wakilai, lokacin da Bankole ke shugaban majalisa, ya aikata laifi an ce an dakatar da shi daga majalisa. Ya je kotun ya kalabalanci dakatar wanda aka yi masa. Kotun Najeriya Federal High Court ta ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne, aka umarci majalisa tilasta mayar da shi. Senator Indume shi ma kansa kotun ta ya bayan dakatar da shi nan, ai ta yi hukunci ta ce dakatar da shi da aka yi ba daidai ba ne, dole a mayar da shi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
ƴancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bindogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ƴancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin lauya Hassan Liman da Cubahiro Didone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.